إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركم متساكي سادوا وأن دريم البركة درن الصبر daren biyar ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiyyar haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a wannan littafi mai albarka mai suna إحياء السنة وإخماد البدعة واللفر ببن مالمي الشيخ عثمان ابن فودوي رحمه الله تعالى عندنا شيني درسينا شاتكوس أتكين كراتتك رمكي قبات رواء وانا لبتافي كما منكوانا أتكين shafi na wato 21 karkashin min athari tabi'it tabi'ina fi ittiba'i sunna, inda Sheikh Usman rahimahullah yake kawo mana maganganu da suke karfafa riko da sunna da kuma nisantar bid'a, wanda ya kawo ayoyi, ya kawo hadisai, ya kawo aqwalus sahaba, ya kawo aqwalut tabi'in, har ya shiga kawo aqwalut tabi'it tabi'in, wanda mun kwana a magana ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kuma za mu tashi a magana تا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مالك سوى وقال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يمسره ما ينتسوى وندا الإمام الشافعي غني عن التعريف سننني لأنسي الشافعي so sananne ne a wurin malamai da kuma daliban ilimi, wanda a haife shi hijira tana da 150 shekarar da al-Imam Abu Hanifa ya rasu kenan. A wannan shekara yayi shi kuma yayi wafati, shi kuma a shekara aka haife shi kwarai da gaske, so Allah ya ji kansu yayi musu rahama. So ba buƙatar wani tarjama game da shi saboda lokaci. To maganar da ya kawo tashi shine yake cewa laisa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa ittiba'uha, babu wani abu game da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face abita. In aka ce maka abu sunnar annabi ne, to ba wani abu da ya rage illa ka je ka dabbaka ka aikata, ba za ka tsaya kana wani shawara ko tunane ba. In dai abin ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, al-Imam Ash-Shafi'i yace to babu wani abu kawai abi, saboda Allah madaukin sarki yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin, in har za ku yi masa da'a to za ku shirya. Kaga mafhumul aya kenan, in ba ku bi shi ba, ba za ku yi koyi da shi ba, to ba za ku zamo akan shirya ba. Tabbas duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba, to ba zancen shirya tattare da shi. Duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗa, to shi ne yake kan shirya. Sannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar duk abinda annabi zai faɗa ko zai aikata wahayi ne. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya faɗin wata magana bisa san rai, duk abinda zai faɗa wahayi ne. To haka ma aiki, ba abinda annabi zai aikata bisa san rai, duk abinda zai aikata da sunan addini to wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. To wannan shi ne dalilin da yasa idan aka ce maka abu kaza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ne, to ba abinda ya rage face ka bi shi. A wannan magana, wannan lafazi da Sheikh Usman ya kawo, kusan ya dauko shi ne daga littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta al-Qadi Iyad rahimahullah. Ya kawo wannan magana ta al-Imam Shafi'i a wancan littafin nasa. So kuma daga ta Sheikh Usman ya dauko abinda aka fi nakaltowa daga almajiransa shi al-Imam Ash-Shafi'i, kamar daga cikin almajiransa akwai al-Muzani, akwai Harmala, wanda wannan suna cikin almajiransa. To akwai wata magana dukkansu suka faɗa cewa sun ji ne daga shi malamin nasu al-Imam Ash-Shafi'i, yana ce musu idza wajadtum sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fattabi'uha wa la taltafitu ila ahadi. Duk sanda kuka samu sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ku bi ta, kada ku waiwaye wani wanda maganarsa ta saba ma wannan sunna din. Wanda in kuka samu mukhtasaru sawa'iq al-mursala, so Ibn al-Qayyim duka ya kakkawo irin wa'annan asaru din da kuma sauran littattafai na aqida na tauhidi, musamman waɗanda suke bayani akan manhaju ahli sunnati wal jama'a. So haka akwai dalibin sa da ake kira da Ar-Rabi'u, shi ma akwai abin da ya ruwaito daga malamin nasa al-Imam Shafi'i cewa laysa li ahadin ma sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qaulun, babu wani wanda yake da wata magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk sanda aka ce ga abin da ya tabbata daga manzon Allah, to ba wani wanda zai zo kuma ya ce yana da wata magana sabanin abin nan da aka faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So da ire-iren dai waɗannan alfaz, wanda hatta a littafin sa A'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, to ya kawo wani sashi daga cikin zantukansu, suna nan da yawa ire-iren waɗannan maganganu da al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake kwaɗaitarwa game da bin abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So kaga mai wannan magana ba zancin a samu wani abu na bid'a tattare da shi. She duk wani abu da zaka ga an jingina masa da bid'a, to ba tafarkin sa bane, ba kuma hanyar sa bane. Mutumin da zai ce idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi, duk lokacin da hadisi ya tabbata ya inganta, to abinda hadisin yake magana akai shine mazhabata. To ina zancen kuma mai wannan magana a same shi kan wani abu na bid'a, kaga ai ba zai yi ba. So Allah ya gafarta musu. Saboda haka al-Qadi Iyad da ya kawo wannan lafazin bai kawo shi da wani isnadi ba zuwa ga shi al-Imam Shafi'i. Idan kuka duba littafin shi Ash-Shifa bai kawo shi da isnadi ba, kamar yadda Ash-Sheikh Usman ya faɗa cewa Ash-Shafi'i ya faɗa, to shi ma hakan ya faɗa. Amma su waɗancan so za ka ga da yawa daga cikin malamai suna kawo waɗannan asaru ɗin ta hanyar shi Al-Muzani da kuma Harmalatu da kuma shi Ar-Rabi da sauran dai almajiran da suka karɓi ilimi a hannunsa shi Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihim ajma'in. So a gaba malam ya ce wa kana Abu Hanifata rahimahullahu ya ƙulu, al-Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama ya kasance yana faɗa. Wannan mun faɗa ya rasu hijira na da 150 hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Dalilin da yasa Sheikh Usman ya kawo shi a layin tabi'ut tabi'ina, saboda wasu malamai suna ambatawa cewa ya ga wani sashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi al-Imam Abu Hanifa kenan, amma kuma bai tabbata ya karɓi riwaya daga gare su ba. To kaga da ya karɓi riwaya daga gare su, kaga sai ya koma a tabakan wa tabi'ai kenan. Yawwa, sai ya koma a tabakan tabi'ai. Amma tunda babu riwaya da ta tabbata cewa ya karɓa daga su sahabban, duk da ya gansu ya ga wani sashi daga cikinsu, to shi yasa wasu malamai ke sa shi a layin tabi'u tabi'ina. Kuma a shekaru duka yana gabansu, yana gaban al-Imamu Malik, balle al-Imam Ash-Shafi'i wanda shi ɗalibi ne ga al-Imamu Malik kamar yadda bayanai suka gabata, to balle al-Imam Ahmad wanda bayani zai zo kansa wanda shi kuma ɗalibi ne ga al-Imam Shafi'i. So duka ta fuskar shekaru al-Imam Abu Hanifa yana sama da su. So amma za mu ga kuma da yawa daga cikin malamai suna ainihin ta fuskar daraja suna fifita al-Imam Malik a kansa. Dalili an ce shi al-Imam Abu Hanifa wata rana ya zo Madina kuma ya kai ziyara a majalisin al-Imam Malik, ya saurari wani sashi na karatu a gun al-Imam Malik. To wannan sai ya ƙara wa shi al-Imam Malik daraja. Sannan damar da suka samu su uku ɗin gaba ɗaya na tattara hadisai da karantar da su hanyoyi daban-daban, shi al-Imam Abu Hanifa bai samu wannan damar ba. Bai samu wannan damar ba. Mafi yawa hadisan da suka sadu zuwa gare shi bin nisba zuwa ga su sauran uku ɗin, za ka ga hadisai ne ba su da yawa. To wannan shi ne. Sannan za mu ga cewa shi kuma ga al-Imam Shafi'i ya yi karatu a hannun shi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wanda sukutum ya yi balaguro ya baro garin Makka ya zo Madina domin ya karanta kitabul muwatta'i da shi al-Imam Malik ya rubuta. Shi kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal ɗalibin al-Imam Shafi'i ne. Kaga shi al-Imam Ahmad kenan ɗalibin al-Imam Malik. Ɗalibi ne ga ɗalibin al-Imam Malik. Shi kuma al-Imam al-Bukhari ɗalibin al-Imam Ahmad ne. To kaga haka abubuwan suke ta tafiya. To wannan yana daga cikin dalilai da yasa malamai suka ainihin darajanta shi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, hatta ma mazhabinsa abin da ya tafi a kai. Wanda za mu ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da risala wadda ke nuna fifiko da falala akan mazhabar shi al-Imam Malik da kuma usulu nashi da yake istinbadi yake ciro hukunce. Allah ya gafarta musu. To al-Imam Abu Hanifa yake cewa alaikum bil athar wa ta'ati salaf, ina umurtaku ku yi riko da al-athar, shine hadisi. ku riko da abin da aka nakanto daga annabin ku sallallahu alaihi wasallama, kuma ku dinga yin da'a ga as-salaf magabata. Kar ku saba ma magabatan ku. Haka idan aka ce ga abin da ya tabbata daga manzon Allah, to ku rike shi. Wannan shine zaman lafiya, kuma wannan shine turke na as-salafiyya, wannan shine turke na mazhabu ahli sunnati wal jamaa, aiki da hadisi da kuma yin da'a bisa fahimtar magabata. Sune as-salafus salih, wannan shi ake kira da aqida ingantacciya, kuma shi ake kira da salafiyya ta gaskiya, ba salafiyya ta jabu ba, ta da'awa. Ana da'awan salafiyya amma kuma ana saba musu salaf din, to wannan kaga ba salafiyanci bane, talafiyanci ne. Mun san bambanci tsakanin salaf da talaf. Talaf shine halaka, to su at-talafiyuna ne, halakakku ne, amma sun saka riga ta salafiyya suna da awanci wa su salafawa ne, amma kuma ba su da alaka da salaf, ba su da alaka da salaf. To wannan magana a kusan akwai al-Imam Al-Harawi, yana da littafi mai suna Zammul Kalam. Zammul Kalam, to ya kawo wannan magana ta shi al-Imam Abu Hanifa. Haka al-Imam Al-Lalaka'i a littafin sa Sharhu Usuli Itiqadi Ahlus Sunnati Wal Jama'a, amma da lafazin alayka bil ifrat, alayka bil asab, ba alaikum ba kamar yadda shi malam ya kawo anan. Alayka bil athar wa ta'ati salaf. Asali wasu suka yi masa tambaya shi al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, dangane da ahlul kalam, masu yawan magana game da Allah subhanahu wa ta'ala, suna yawan magana akan al-a'rad, cewa Allah ba arbad ba ardun bane al-a'rad, sannan kuma ba jasadun bane, ba jauhari bane. An gane ahlul kalam suna kokarin kore ma Allah waɗannan abubuwa. To sai aka yi masa tambaya dangane da abin da suke faɗa, to shi ne sai al-Imam Abu Hanifa yake ce musu alaikum bil asar, ko alayka bil asar, kamar yadda shi al-Harawi ya kawo bil ifrat. Yace da me ya masa tambaya, cewa ina umurtaka ka bi abin da ya tabbata daga manzon Allah. Da wani ya zo daga baya yana yayaya, yana kwashi kwashi, kyale masa kwashi kwashinsa, ka bi sunna kawai, wa ta'ati salaf, kuma ka bi salaf magabatanka, yana nufin sahabbai, ishara kan cewa abinda su al-Mu'tazila dinnan da al-Jahmiyya da al-Qadariyya da makamantansu suke yawan kawowa dangane da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, suna ta kutsa, suna ta maganganu, kuma da hankali ba da nassi ba, to ba sa kan abinda aka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa al-Imam Abu Hanifa yace da shi alayka bil asar, sannan kuma ba sa kan abinda salaf suke akai, sun saba masa sahabbai. Sahabbai ba su yi magana akan wani abu jauhari ko arat ko kuma jasad ba, cewa Allah ba jasadun bane, ba jauhari bane, ba art bane, duk ba su yi magana kan wannan. Waɗannan ne da suka zo daga baya-baya, to su ne suka fara. Shi yasa aka kira su da ahlul kalam, al-mutakallimun, masu yawan magana cikin janibin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ba tare da nassi ba, kawai da hankali. To sai magana ta gaba a gurguje. Yace wa haka Ahmad ibn Hanbal qala kuntu yawman ma'a jama'atin tajarradu wa dakhalu al-ma'a fasta'maltu al-haditha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al-hammama illa bi mi'zarin wa lam atajarrad fara'aytu tilka al-laylata qa'ilan yaqulu li ya ahmad أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك. قلت من أنت؟ قال جبريل. جبريل تو إتما وانما مغانا دا شيخ عثمان يكاو daga shi al-Imam Ahmad tana cikin littafin Ash-Shifa na shi al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Eh, duk da shi abin da yake cikin littafin Ash-Shifa wahukiya an Ahmad ibn Hanbali ba wahaka ba, an gane hakadin a can cikin Ash-Shifa. To an kawo shi da siga ta al-mabniyu lil majhul, sannan tare da lafazin kuma harafin an, wahukiya, kaga an hakaito kenan. An Ahmad ibn Hanbal, daga Ahmad ibn Hanbal. Sai zan kenan wasu ne suke hakaito magana din, kamar yadda shi al-Qadi Iyad yake ishara cewa ana nakantuwa ana yawan kawo wani labari daga shi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kuma za mu duba sai kawo bisigati tamridi, nuni kan cewa maganar kawai ana fada ta shahara ne a bakunan mutane, amma ba wani abu ne wanda zaka ce tabbatacce zuwa gare shi. Shi yasa ya kawo shi da wannan siga din, kuma bai ambace shi tare da wani isnadi ba. Hatta su al-Khafaji duka su ma da suka zo da su As-Suyuti da suka yi aiki kan shi littafin Ash-Shifa din, to zaka ga ba wani abu suka ambata na isnadin ita wannan magana ko tabbacinta ba. Wasu ma in sun zo sai su tsallake ta, wasu kuma in suka zo a riwayan da ta zo na hadisi to shi suke ta kharijin sa, kissa kuma ba sa magana a kanta. To almuhimmu dai labarin ba wani abu ne wanda za a ce ya tabbata kai tsaye zuwa ga shi al-Imam Ahmad. To kaga kawo shi a ce wahaka Ahmad sai ya zan, kamar yadda shi Sheikh Usman ya kawo a nan, kuma haka yake rubuce a cikin mafi yawan an-nusakh na shi Ihya'us Sunnah. Duk da duka nuskohin ba muhakkakai bane, babu wata nuska kwaya daya mu utamada wadda aka yi mata aiki na ilimi har yanzu. So za mu ga shi yasa za mu yi ta ganin kurakurai a ciki. To mai yiwuwa wannan kuskuren duka na at-tasarruf ne daga su an-nusakh waɗanda suke kwafin littafin. In suka zo sai su yi isqati ita an din, kuma sai su kawo shi da ainihin wahaka da siga ta al-mabniyu lil ma'lum. Ina fatar an gane. Zai iya yiwuwa kuma daga shi a Sheikh Usman din ne, tunda dama rubuce-rubuce galibin rubuce-rubucensu suna yin su ne an zaharil kalbi, da ka ne ake rubuta littattafan. To wani abun ko da za a rubuta shi an dade da karanta shi, so kaga in an zo rubuta shi ba lalle bane a iya kawo shi harfan bi harfe. To duka wannan zai iya yiwuwa. To kala sai ya ce bisa ga yadda shi a Sheikh Usman ya kawo magana din, amma abin da yake daidai wahukiya an Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda yake cikin Ash-Shifa din, kamar yadda na gaya muku. Kuntu yawman, na kasance wata rana ma'a jama'atin, tare da wata jama'a, tajarradu, sai suka cire suturansu, suka tube kayansu, suka yi tsirara. Wa dakhalul ma'a, sai suka shiga ruwa domin niyyar wanka. To ni kuma ina ganin sun yi haka, fasta'maltu alhadisa, sai na yi aiki da wani hadisi wanda shi kuma yana hana wannan abin da suka yi. Ni ban yi abin da suka yi ba, saboda saba ma hadisi, sai na yi aiki da abin da wani hadisi ya kunsa. Shi ne hadisin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da yinin ƙarshe fala yadkhulul hammama, kada ya shiga ɗakin wanka ko gidan wanka ko wurin wanka, illa bi mi'zarin, sai da gyabto wanda zai rufe al'aurarsa. Kenan a kissar, yana nuna su sun shiga wankan ne ko ruwan ne a tsirara, al'aurarsu a fili. To shi kuma sai ya tuna da wannan hadisin, saboda haka sai ya aiki da hadisin, ya ce walam a tajarrat, ni ban yi tsirara ba, ban cire kayana ba, sai na bar kayana sai na shiga, ni ma na yi wankan, su kuma suka yi a tsirara, ni kuma na yi tare da gyabto. Fara'aitu tilkan lailata, ya ce to wannan daren sai na kwanta bacci sai na yi mafalki, ƙa'ilan ga wani ya zo yana ce, ya ƙulili yana cewa da ni, ya Ahmadu, ya kai Ahmad, abushir ka yi bushara, fa'inna Allah, haƙiƙa Allah ƙare gafara laka, ya gafarta maka, bisti'imalika sunnata, saboda aikin da kai da wannan sunna ɗin. Wancan hadisin da ya hana mutum ya faɗa wurin wanka tsirara sai ka yi aiki da shi ka hadu, to a dalilin haka Allah ya ce a gaya ma ya gafarta maka, wa ja'alaka imaman, kuma ya sanya ka jagora, yuƙuta da bika, za a dinga koyi da kai, wasu za su zo daga baya suna koyi da kai, suna koyi da maganganunka da ayyukanka, suna nasabta kansu zuwa gare ka. Qultu, al-Imam Ahmad a cikin bacci ya ce sai na ce, man anta, kai mai wannan magana waye kai? Qala Jibrilu, ya ce sunana Jibrilu, Allah ya aiko ni. Allah ya aiko ni. Kenan kaga wannan kissa, inda ta tabbata misali, to yana nuna kwadaitarwa game da ni, abinda ka sani na gaskiya na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai aiki da shi, kuma koda kwaya ɗaya ne, saboda baka san da wanne ne Allah zai gafarta maka saboda shi ba. To shi yasa ake son sunnonin ka yi ta aikatawa, ta yi wannan sunnan ce, ta yi wannan ce, ta yi waccan ce. To in ka aikata gaba ɗaya, kaga har ka yi muwafaka da wadda a dalilin ta ne Allah zai gafarta maka. Shi kuma wannan labazin hadisin da ya kawo, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, labazin hadisi Jabir ne ibnu Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, wanda al-Imam at-Tirmidhi ya fidda hadisin nasa, ko wanda labazin nasa a littafin sa Jami'u at-Tirmidhi, da wanin sa irin su al-Imam an-Nasa'i, sauran malamai da wannan lafazin. To shi akwai maganganu akan hadisin, wasu malamai suna raunana hadisin saboda wani rawi da aka yi magana akan sa, su al-Imam Ahmad da waninsa sun soke shi, wannan al-Layth. To wasu kuma daga cikin malamai, saboda hadisin yana da alfaz da dama, yana da alfaz kuma ya zo ta hanyar wasu daga cikin sahabbai, to wannan tasa al-Imam Sheikh al-Albani rahimahullah sai inganta hadisin, amma da lafazin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammama, duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranan ƙarshe, to kada ya shigar da masoyiyarsa, ita ce matarsa, wurin wanka, al-hammam. Kada yana ɗaukar ta yana kai ta can tana yin wanka. Ga kuma wannan lafazi. To shi Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi wannan lafazin a littattafansa. Daga cikinsu akwai Sahihu Targhib, والترهيب to amma shi wannan lafazin zamu ga kamar wasu daga cikin malamai sun hassada shi to amma dai wancan din da Sheikhul Albani mai wakila saboda waccan illa ce ta wannan rawi din shi yasa ya karkata akan shi wancan lafazi din sai ya kyale wannan tunda hanyoyin ba daya bane akwai bambanci hanyoyin ba daya bane to almuhim dai a wannan shine saboda haka zamu cewa ta fuskar ma'ana hadisin wasu daga cikin malamai sun inganta ma'anar hadisin gaba daya da shi wannan din da kuma wancan lafazin tunda duka abin daya ne shine hani daga ainihin yin tarayya da wasu a cikin alhammam to alhammam anan wasu malamai suka ce ana nufin alhammam al'am shi ake nufi wurin da kowa kamar irin misali a ce matan fada kowa ya zo gulbi ya fada kowa ya zo ya fada to ya koma alhammam tunda kowa na zuwa manya na zuwa yara na zuwa mata ma na zuwa ko ba haka ba to nisanta irin waɗannan wuraren shine alkhairi duk da an ce wai wasu dake da awan malanta wasu ma suna zuwa su ma suna wanka a can to haka na ji labari in saha ta yi ba bambanci da azumi ko waje azumi ba bambanci ai bal ba ga azumin ma a shaddu ai a to lokacin da kake dauki da ibada ke ne kamata a ce an same ka a masallaci ko a labirari ko ba haka ba kada botan Allah a matsayin ka na kai kana da awar kai malami ne abin da ya kamata kenan to me na zuwa kuma gulbi saboda Allah ai malami da ramadan ya kama to kamata a ce bai da minti biyar in dai ba na bacci ba tunda ba a cin abinci ba a shan ruwa to in ka cire sallah kawai shikenan sai dai bacci wanda labudda ba yadda za a yi to me za ka yi wannan wuri na'am zai a to zuwa can me zai rage maka ba lada kake samu ba ibada kake yi ai in akwai ikhlasi ai Allah lada zai ninka maka ai wahalan da kake sha in akwai ikhlasi tunda ba kai ne ka jayo zafin ba kaddara Allah ce ta kawo shi ko kai ka kawo shi to kaga wannan dai ba daidai bane saboda ɗaliban ilimi ku ji tsoron Allah in watan Ramadan ya kama to a ganku a masallaci ko a labirari kuna karatu wannan shine abin da ya kamata ko tilawan alqur'ani wannan shine kuma in ruwa sai ka nemi kankara ka zauna a gidanka mana a shikenan ba to amma zai kai ka can wannan ba daidai bane to Allahu a'lam wannan labarin kenan to qultu sai Sheikh Usman bai ya kammala kawo muna ayoyi da hadisai da kuma asaru na sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in game da kwadaitarwa ga riko da sunna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta tabbata da kuma nisantar bid'a to shine zai yi ta'aliki akai zamu ga cewa waɗannan dalilai da ya koro to suna ƙara rushe zantukan wasu daga cikin malamai da ya kawo na karkasuwar wannan bid'o'i cewa akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a muharrama akwai bid'a mubah wannan maganganun da ya kawo tun daga ayoyin alqur'ani wani sashi na hadisai haka asaru na sahabbai haka na tabi'ai haka da tabi'ut tabi'ina cewa wannan shine tafarkin magabata kokarin aiki da abin da ya tabbata da kuma nisantar abin da bai tabbata ba, tare da cewa za mu ga duk abin da ya kawo na karkasuwar wannan bid'a din na kalu yake da yi magana ba. Za ku ga muna bayani duk magana da muka kawo sai mu ce ga mai ita, ga inda aka yi ta. To amma haka wasu za ka ga sun zo suna jin sai su ɗauko magana kuma sai su ce a Sheikh Usmanu ya ce, hatta wasu da ake ganin professors ne za ka ga suna wannan kuskuren, sai su ce a Sheikh Usmanu ya faɗa kaza, sai su ɗauko maganar wani malami ko ta Zarruq a gani ko ta Shi Al-Qarafi sai su jingina masa. To wannan kaga adamu tawfiq ne, wajibi ne magana kamin ka jingina ta ga mai ita, to sai ka tabbatar da cewa tashi din shi. Eh, wani manaji yana cewa to ai sai a bar masa maganar saka zaka za ta dai ba, to ai ba ta tabbata tashi din bace. Shi a Sheikh Usmanu yana da wani usulubi a littattafansa, in baka san usulubinsa ba zaka wahala dangane da kawo zantukan malamai. Wani zubin yakan kawo magana kuma ya yi tausiki, ya faɗi mai maganar kuma ya faɗi littafi. Wani zubin yakan faɗi littafi kawai ba tare da ya faɗi mai maganar ba. Wani zubin yakan faɗi maganar da mai maganar, kamar nan da ya ce misali wa ƙala Shafi'i ba tare da ya faɗi a ina maganar take ba. Wani zubin kuma zai faɗi maganar ba malamin ba littafi, zai kawo maganar kuma ba tashi ba ce. To akwai misalansu a wannan littafin. To kaga in baka san wannan usulubi ba, musamman ita wannan magana din bai faɗi malami bai faɗi littafi ba, sai ka ce ai tashi ce. Eh, to yana da kyau a ji tsoron Allah, wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Ina fatar an gane. Yawwa, za mu ga maganarsa a wannan littafi musamman Ihya Usunna wa Ikhbadul Bid'a tashi ba ta da yawa, mafi yawan maganganun na kalu ne tsakanin wanda yake azumi da waɗanda kuma yake shiru a kai. Maganarsa shi tashi karan kansa ba ta da yawa, ƙwarori ne, inda za ka ji ya ce ƙuntu ƙuntu ƙuntu, kuma hatta ƙuntu ɗin nan wani lokaci za ka ga kuma yakan ɗauko ta wani bil ma'ana sai ya kawo ta ya ƙara wasu abubuwa. Duk akwai wannan, duka akwai wannan. Kamar muqaddimar da ya yi a farkon littafin, ai ta wani malamin ce, duk da ban yi wannan magana ba a lokacin, muqaddimar da muka karanta ta farko-farkon littafin ta wani malamin ce a wani littafin, kuma bai faɗi malamin ba. Da ba ta ranga ne, to ka gani? To amma wani in ya zo zai ce mi muqaddimar? Eh, to amma kuma larabcin ba nasa ba ne. Eh, to suna da irin wannan, kamar yadda Sheikh Abdullahi za mu ga muqaddimarsa a littafinsa Al-Hisnul Rasim na tasrifi ba tasa ba ce, larabcin wani malami ne da ya yi shi ma a muqaddimar wani littafin nasa. To shi ne a Sheikh Abdullahi sai ya ɗauka ya waƙe ya mayar da shi muqaddima a littafinsa shi ma. Ka san wannan? Kagani? Eh, to ba za mu faɗa ba sai kowa ya je ya yi bincike, don ba a ba da ilimi a banza. Eh, ai wannan ma sarakan muke yi. Sarakan muke yi. Eh, su gwargwado alhamdulillah mun bibiye littattafansu, mun san usulubinsu, a kuma da dama mun san abin da yake nasu ne da wanda ba nasu ba, gwargwadon iko. Eh, mun lizinci littattafansu gwargwadon iko, duk wani littafi nasu da za a buga za mu yi ƙoƙari mu ga cewa ya shigo hannunmu sai mu karanta. Eh, sai dai wanda ba a buga ba. Kai ko ba a buga shi ba, indai mun san wanda adda shi, to za mu ara mu yi photostat. Eh, ko littattafan da ba a buga ba. To Allah ya sa mu yi lafiya. Saboda haka shi bai ce bid'a ta ka kasu kashi-kashi ba. A wannan littafi bai faɗa ba, kai ka faɗa. Amma dai ya kawo malamai sun kakkasa. Yanzu magana ra'ayinsa ne, to sai ka faɗi ina ne ya faɗi cewa ra'ayinsa ne. Tabbas wasu maganganun nasa, kamar a wannan littafin nasa, da kuma sauran littattafansa kamar bayanul bid'a shaytaniyya, to za ka ga kan kawo wani abu ya ce bid'a muharraba, wani zubi ya ce bid'a makaruha. Sannan wasu littattafan nasa kuma za ka ga ya kan kawo maganganun da ke nuni kowace irin bid'a a yaƙe ta, saɓanin abinda muka karanta a baya, cewa ba dukkanin bid'a ake inkari ba. Kamar littafin sa Ifhamul Munkirina, a cikin littafin a Sheikh Usmanu ya faɗa cewa abinda yake mazhaba a wurin al'imamu Malik, duk abinda ya tabbata bid'a ne ya kansa aiki, muharraba ce ko makruha. To ya za ka yi da wannan magana ita kuma? Ya za ka yi da ita? Ya za ka yi da ita? So maganganun, in ka bibiye maganganunsa, cikin abinda suke kawowa na karkasa bid'a ɗin akwai abinda ya yarda da shi, akwai kuma abinda za ka ga bai yarda da shi ba. Shi ne abinda za ka fahimta. Shi a fahimta sa bid'a makruha ana inkarinta, saɓanin abinda ya faɗa a baya. A ra'ayinsa shi a Sheikh Usman, bid'a makruha ya kanta ake yi. To kaga bale muharrama. Kuma ba sai an yi ijma'i a kanta ba, a kan karhancinta ko haramcinta. To kuntu, a Sheikh Usman ya ce sai na ce, wa ala haza sabili, to a kan wannan hanya ta magabata da na kawo maka zantukansu, a'ani ina nufin al-mubalagata fi ittiba'is sunna, abinda ke nuna akai matuƙa wajen bin sunna, wajtinabil bid'a, anisanci bid'a, kana jami'u as-sahabati wat-tabi'ina wat-tabi'i-tabi'ina, shine hanyar gaba ɗaya na sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, suna mubalaga wajen bin sunna da kuma nisantar bid'a. Me yasa yayin wannan magana? Saboda maganganun da ya kawo na sashin wasu sahabbai ne, maganganun da ya kawo na sashin wasu tabi'ai ne, maganganun da ya kawo na sashin wasu tabi'ut tabi'ina ne, akwai sauran su suka fi yawa. To dan kakka yi zaton kawai iya waɗannan da ya kawo suke da wannan fahimta, ya ce ba haka ba ne. Hatta sauran ragowar magabata da ban kawo maka zantukansu ba, to su ma matafiyansu kenan. A ga wannan magana kaɗai ta isa ta rosa taqsimul bid'a. Wannan magana kaɗai, ridwanullahi ala jami'ihim, Allah shaida da su baki ɗaya. Wa humul ladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil fadilati, kuma su ne sahabban da manzon Allah ya ba su shaida na falala, ya ba su certificate na falala. Sahabbai, tabi'ai, tabi'ut tabi'i su ne, bi qawlihi, da cewa sa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, cewa mafificin zamanna ko lokuta ko mutanen zamani, da alquruni anan da ma'anar mutane jama'a, an gane waɗanda suke zamani mataki mataki mataki, to mafificinsu gaba ɗaya waɗanda suka rayu a lokuta mabambanta, ko waɗanni da tasu ɗabaka da nasu ƙarni, to ƙarni su ne mutanen zamanina, su ne sahabbai. Sun mallazi ne yalunahum, sannan waɗanda suka bi musu su ne tabi'ai. Sun mallazi ne yalunahum, sannan waɗanda suka bi musu su ne tabi'ut tabi'in, kamar yadda zai yi bayani. Sai ce, to kaga kenan, tunda wancan abin na mubalaga wajen bin sunna shi ne matafiyansu, da nisantar bid'a shi ne matafiyansu, tare da kuma ga wannan shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su ya bada labari akai dangane da su isa to kaga wannan yana tabbatar maka wannan shine gaskiya shine addini abi sunna anisanci bid'a eh to shi wannan lafazi haka shi ma ya dauko shi ne daga wani littafi littafi al-madkhal لأبي عبد الله محمد ابن محمد العبدري هو العبدري المالكي المشهور بابن الحاج قال التافع المدخل تتن يدوكو أن حديثا أما بيتبتد أن اللفظ سيبا أنغاني لبدا هكي شهر خير القروني eh haka zaka ji ba su aziz suna ta ambata eh da kuma su sauran ire-iren wayannan malaman da suke kawo shi abin da ya tabbata shine abin da yazo fi sahih al-bukhari wa muslim kabar lafazin abdullahi dan mas'ud khairun nasi qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum ba khairul quruni ba khairun nasi mafi alkhairin mutane to sune mutanen zamani na sannan masu bi musu sannan masu bi musu haka yazo ta hanyar kuma abin nan wannan Imran ibn al-Husayn shima nashi lafazin khairu ummati qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum akwai kuma khairukum qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum to duka alfaz din babu khairul quruni ko dai khairun nasi ko khairu ummati ko khairukum ko da aka tambaye shi a wasu ruwayoyin alqarni shi lafazin qurun din kawo shi da wannan lafazin na jami'i ala wazni fa'ul to shine abin da tabbata ba wai hadisin ba lafazin an fahimta da yawa daga cikin malamai sun soke shi eh to in zaka fada sai dai ka ce khairun nasi ko khairu ummati ko kuma khairukum khairukum eh to malamai suka ce suwa annabi yake nufi khairun nasi khairu ummati khairukum wasu daga cikin malamai suka ce yana nufin ummatul ijaba dama al'umma kala biyu ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa sune waɗanda aka wajjaha kiran musulunci zuwa gare su kowa ya shiga musulmi da wanda ya karba da wanda bai karba ba ummatul da'awa kenan ummatul ijaba su ne waɗanda suka karɓa kiran to wasu malamai suka ce su annabi yake nufi shi yasa a ɗayan lafazin khairu ummati to ummati ɗin nan da ya idafa ta zuwa gare shi ummatul ijaba ce ummatul ijaba ce to lafazin shi abdullahi dan mas'ud da ya ce khairun nasi sai zan annas ɗin lafzin ni'am amma urida bihi al-khusus baya dukkanin mutane ba dama annas yakan zo da ma'anoni daban-daban hatta a qur'ani annas yakan zo ma da ma'anar mutum ɗaya ma yakan zo da ma'anar jama'a gaba ɗaya yakan zo da ma'anar musulmi allazina qala lahum an-nas innan nasa kad jama'u eh to annas na farko wani ne ya faɗi wannan magana amma saboda akwai wanda yake da ra'ayi irin nashi to sai aka yi amfani da lafazin to su kuma innan nasa na biyu shine Abu Sufyan da kuma jama'arsa su ake nufi akwai inda za a kawo annas ana nufin musulmai kawai kamar da Allah yake umarta annabi Ibrahim wa'adhdhin fin nasi وأذن في الناس الناس أنا سنة مسلمي مسلمي أكيد نفي أكو عند الناس زي نفي زي زو كمان نفهم قوة وقوة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وقبائل لتعارفوا to annasa anan kowa ya shiga to tunda haka ne shi yasa suka ce khairun nasi to ana nufin ummatul ijaba shi yasa dayan waccan riwaya ta Imran ibn Hussein ta fassara shi khairun khairu ummati wasu kuma suka ce sahabbai saboda me yace khairukum a wani lafazi amma shi Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Abdari ibn al-Hajj shi yace malamai ake nufi malamai an gane ko khairun nasi mafi alkhairin malamai karni malaman zamani na thumma alladhina yalunahum sannan malaman da suka biyo bayan su summa allazina yalunhum sanna wadanda suka biyo bayan su saboda haka hadisi yana magana ne akan malamai banda jahilai to haka ya fada cikin littafin nasa al-madkhal rahimahullahu ta'ala wanda kamar yadda magana sa za ta zo a shi ya rasu hijira 737 yana ɗaya daga cikin malamai wadanda aka yi a mazhabar malikiya to ya rubuta littafin sa al-madkhal juz'i hudu ne kuma yana daga cikin littattafan da su al-fodi tun daga shi karan kansa a Sheikh Usman da ƴan uwansa da ƴaƴansa da wadanda suka biyo baya suke itimadi da shi shi al-madkhal din za ka ga wasu daga cikin su ma sun haddace shi sun haddace shi to yana yawan nakali daga littafin shi yasa za mu ga Sheikhu Abdullahi har wasu babuka ma ya dauka ma yayi talhisin su kamar littafin sa Lubabul Madkhal Sheikhu Abdullahi ra littafi Lubabul Madkhal to ya al-madkhal din ne ya dauka wasu babuka sai ya tsakuro wasu zantuka masu amfani masu fa'ida sosai sai ya zuba a cikin littafin to suna ji da shi duk da littafin dai to akwai abubuwa da dama waɗanda suke ba karɓaɓɓu ba a ilmance duba da shi Ibn al-Hajj yana da wani abu na tasawufi yana da wani abu na sufanci a tattare da shi to shi yasa akwai hadisai waɗanda suke mawdu'ai wasu ma ba su da asali wasu raunana da sauransu to kusan shi wannan lafazin khairul quruni din can daga littafi ya dauko shi dan shi haka ya kawo shi shi Ibn al-Hajj din haka ya kawo shi to kaga Sheikh Usman za a yi masa uzuri saboda su sun yarda da malaman a wurin su malaman fiqa ne da abinda suka rubuta to suka dauka cewa lallai akwai abinda suka dogara da shi to amma wannan ba zai hana kuma in bincike na ilimi ya tabbatar da abin kuskure ba ne kuma a fito a ce kuskure ne a bar musu kayansu wannan ba zai hana ba ina fatar an gane to wa kala fil madkhal ko lokaci yayi ko to sai a kwana ana yayin dawo sai a tashi wa kala fil madkhal Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma da ma tun a muqaddima ya fada shi a wannan littafin za a iya samu abin da yake na kuskure ko mun karanta ba laifi bane ya an cimma abin da ba daidai ba a yi bayani gurgudun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah kuma ya ba mu ikon aiki da sunna da kuma nisantar abin da ya saba mu sunna Allah ya ba mu ilimi mai nagarta da kuma ba mu ikon fahimta sada aiki da shi kwarikin da suka wuce wanda ya gina wannan masallaci mun samu labari wasu sun halarci jana'iza na rasuwar mahaifiyarsa Alhaji Awolu dan Jimma sarkin Alhazzai sai muna ƙara addu'a Allah ya kai rahama a kabarinta Allah ya jikanta kurakuranta Allah ya yafe mata abinda ta yi na ibada Allah ya karba ƴaƴan da ta bari kuma Allah ya albarkace su mu kuma da ke raye da sauran musulmi Allah ya samu mutu da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani sati insha Allah